الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من جرما أولا وتام الفرما أولا مسلاتي نأندمي إسلامي ترس أنا قرم دغري يومنا بقر قوات رمضان شكرا دبو دا أربعين دا بان جرما إكي صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya dace da 30 ga watan hudu shekara 2020 al-sabun bature. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki. Darasi da yamu ambata a yau shine wato wannan annoba ta fito da fili falala ta addinin musulunci. Dama addinin musulunci addini ne ɗaukaki wajen bautan Allah, wajen mu'amala, wajen zamantakewa, wajen cinikayya, wajen tattalin arziki, a kowane bangare tsarin addinin musulunci shi yake sama. Kuma Allah madaukakin sarki babu abin da ya bari a cikin alkur'ani a dunkule, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, malaman addinin musulunci sun bayyana. Allah ta'ala ya ce inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Wannan alkur'ani babu shakka yana shiryar da mutane zuwa ga tafarki wanda yake mafi daidai, wanda yake wato mafi daidaituwa. To sai dai saboda karancin bincike da jahilci, abubuwa da dama al'ummar musulmi sun jahilci farada ta addinin musulunci. Amma wannan annoba ta zo ta fito mana a fili, ta fitar a fili farada ta addinin musulunci. Wannan zai bayyana ne wato wajen matakai na ɗaukan kariya, matakai da mutum zai ɗauka domin ya ga cewa bai kamu da wannan cuta ko annoba ba. Addinin musulunci tuntuni ya kawo tsari ta yadda mutum zai kare kansa daga annoba. Abubuwan da ake faɗa mana a yanzu, mutum wato ya wanke hannayensa, kar ya shiga cikin jama'a, kar ya takudu da jama'a. Idan mutum zai yi tari, ya yi tari wato ya rufe bakinsa da handkerchief ko tissue, sannan ya rufe hancinsa, in bai samu ba ya samu gwiwar hannunsa wato ya yi tari ko ya atishawa. Dodannan abubuwa ne wanda tuntuni addinin musulunci ya kawo su. Mun sha bayani ko malama sun sha bayani tun daga barke wannan annoba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma idan ana annoba a gari kada mutum ya shiga. Kuma mutum wato ya samu kansa a garin da ake annoba kada ya bar garin. Ko wannan shine social distancing da ake faɗa. To tuntuni addinin musulunci ya kawo wannan. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada a kai dabba mara lafiya a hadata da dabba mai lafiya. Mutum yana dabbobi marasa lafiya kada ya dauke su ya kai su ya hada su da dabbobi masu lafiya. Sannan manzon Allah yake cewa ka guje wa kuturu kamar yadda kake gudun wato zaki. To duk wannan al'amura matakai ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuni ya kawo wajen wato kare kai daga annoba. To shi yasa cikin wannan annoba wasu marubuta waɗanda suke ba musulmi ba turawa suka rubutu suka bayyana wa duniya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon mutumin da ya kawo matakai na kare kai daga annoba. Lokacin da yake babu technology, babu kimiyya da fasaha, asali manzon Allah ya girya an haife shi a sahara, ya girma a sahara, ya rayu a sahara. amma ya kawo abubuwa matakai da sai bayan shekara 1400 ne masana na kimiyya da fasaha suka gano, amma tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gano, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan da wahayin Allah subhanahu wataala. To wannan yana nuna mana falala wato ta wannan addini, addinin musulunci. Tuntuni manzon Allah ya karantar da mu idan mutum yana hamma wato ya sa hannunsa ya rufe bakinsa, kada ya hamma bakinsa a bude. To sannan kullum za ka yi alwala, za ka wanke hannunka sau uku, za ka yi wankan janaba, don juma'a za ka yi wanka ka je masallaci. To duk waɗannan matakai ne tuntuni addinin musulunci ya kawo su. Wannan abin da zai nuna mana shi ne falala ta wannan addinin musulunci. To abinda hikimarsa ta bayyana da abinda hikimarsa ba ta bayyana ba, ya kamata ko ya wajaba a matsayin mu na al'umma musulmi mu yadda cewa duk wani tsarin da addinin musulunci ya kawo shi shine mafi a'ala, shine mafi alkhairi gare mu. Duk wani abubuwa da dama kamar da muka yi bayani, musulunci tuntuni ya yi bayani ba zamani ba, amma ilimin zamani ya zo ya tabbatar da cewa abinda musulunci ya faɗa shine mafi alkhairi, abinda musulunci ya faɗa shine mafita. To saboda haka sauran abubuwa ma haka, a matsayin mu na musulmi mu tafi da rayuwar mu kamar yadda addinin musulunci ya karantar da mu wajen mu'amala da zamantakewa da tattalin arziki da siyasar mu da mulkin mu da cinikayyar mu da zaman mu da iyalan mu da zaman mu da yaran mu. To mun kai wannan za mu samu alkhairin duniya da lahira. Abin da kace ne musulmi ya zamanta baya alfahari da tsarin addinin musulunci, yana alfahari da tsarin da turawa suka kawo ga tsarin musulunci, ga abin da Allah ya ce. Amma mutum ba zai dauka da muhimmanci ba sai bayan da bature ya zo ya ce wannan abu haka yake, sai ya girgiza kai ya ce eh yanzu ya gane. Allah ya ce bai gane ba, manzo Allah ya ce bai gane ba, amma bature ya ce ya gane. To wannan kuskure ne, domin tsarin bature tsarin handan adab ta yi ya gane abu shine mai kyau, gobe kuma ya gano cewa abin ba shi da kyau. Amma abin da Allah ya hukunta, abin da manzo Allah ya bayyana tun daga ranar da Allah ya saukar da aya, tun daga ranar da manzo Allah ya bayyana har zuwa ranar tashin alkiyama, wannan abin zai wakana, zai aiki a kowane zamani. Kuma duk sanda zamani ya juya aka yi tafiya, in ka zo kana karanta ayoyin Al-Qur'ani hadisan manzon Allah, sai ka ji kamar yau ne aka saukar da su game da mu ake magana. Saboda haka muna kira ga ummul muslimi wato babban darasi da zamu koya daga wannan annoba, wato falalata addinin musulunci ta fuskar duk abubuwan na ci gaba, tuntuni addinin musulunci ya riga ya tsara su. Saboda haka mai ake so daga gare mu, mu koma mu karanta addinin mu, mu fahimci addinin mu, mai riko da addinin mu, mai aiki da abin da addinin mu ya zo da shi. To Allah ya gane da mu. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 131, amma mun fara fassara ayar lokaci ya yi ba mu samu mun ci gaba da fassara ayar ba. Za mu sake karanta ayar ko mu sake fassara ta. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza ja'atkum alhasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa umma. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
نعم. الله تعالى يأتي فإذا جاءتهم الحسنة إذا كاو أبو يزو مسو ma'ana Fir'auna da mutanensa waɗanda ba su yi imani da annabi Musa alaihi salam ba, idan kyakkyawan abu ya zo musu na ruwan sama, wato na arziki, na lafiya, na jin daɗi, na kwanciyar hankali, idan suka samu wannan ƙalu su ce lana hadhihi, wannan kyakkyawan abu namu ne dama. Saboda cancantar mu ne Allah ta'ala ya ba mu, saboda mun cancanta ne aka ba mu lafiya, aka ba mu arziki, aka mana ruwan sama, aka ba mu kwanciyar hankali. ba na haƙƙinsu ne aka ba su, ba ni'ima ce daga Allah ba, ba sa ganin wani a matsayin ni'ima daga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar wani haƙƙinsu ne, kamar dole ne Allah ta'ala ya yi musu wannan. To fa da wannan ya na nuna cewa ba za su godiya wa Allah akan ni'imar da Allah ya musu ba. In suka samu ruwan sama ba godiya ga Allah, za mu suna gani kamar haƙƙinsu ne, kamar bashinsu ne aka biya su. Idan suka samu lafiya ba sa godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, idan suka samu arziki ba za su godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wa in tusibuhum sayyi'atun, idan wato wata mummuna, wani mummunan abu ya same su, mummunan abu da ake nufi a nan shi ne na wato fari, rashin ruwa, rashin lafiya, rashin kwanciyar hankali, ko ta fitina, ko ta masifa, ko ta damuwa, to duk abin da ya same su wato na mummuna, na rashin kwanciyar hankali, sai su ce ya tayyaru bi Musa, ma'ana ya tayyaru bi Musa, sai su canfi da annabi Musa, wa man ma'ahu, da wurin da suke tare da annabi Musa, suka ce sai su ce wannan saboda annabi Musa ne, annabi Musa ya zo da sabon addini, ya zo ya raba kan mutane, ya kawo fitina, to shi yasa aka jarrabe su, na anan sun yi zalunci. Idan suka samu alkhairi sai su ce saboda cancantan su aka ba su, ba su yarda matsayin ni'ima daga Allah ba, sannan ba godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kuma aka wato jarrabe su, ko kuma aka saukar musu wato wata wani mummunan abu na rashin ruwan sama, ko rashin arziki, ko rashin lafiya, sai su tuhumci annabi Musa alaihi salam, su canfi annabi Musa alaihi salam, na wannan ƙarshe ne na rashin adalci. Alheri su ce saboda cancantan su ne ba ni'ima daga Allah ba, kuma mummunan abu ba za su ce saboda laifinsu ba, tunda suna ganin in Allah ya musu alheri, ya yi musu ruwan sama, ya ba su arziki, suna ganin saboda cancantan su ne, kamata ya yi su ce idan kuma suka yi wato ba samu ruwan sama ba, suka yi fari, kamata ya yi su dangana ga kansu, su ce kila saboda rashin imaninsu ne Allah ya musu wannan, amma ba za su gadu wannan ba, sai su dangana ga wannan ga annabi Musa alaihi salam. Wannan zalunci ne babba kwarai da gaske. Malamai suke cewa Allah ta'ala ya kawo sayyi'a da nakira, kuma ya kawo alhasana da kuma ma'arifa. Alhasana wannan na nuna cewa wato irin alherin da Allah ta'ala yake musu ya fi wato wahalan da suke sha, ruwan sama da suke samu ya fi fari, lafiyar da suke zama a ciki, lafiyar jikinsu ya fi rashin lafiyar da suke ciki. To shi yasa Allah ta'ala sayyi'a ya kawo da nakira, ma'ana mafi yawan rayuwarsu, mafi yawan halayensu suna cikin kwanciyar hankali, duk abin da suke bukata na rayuwa suna samu, sai wata ran ne Allah ta'ala yake jarraba su da abin da yake ba dadi, amma mafi yawan halayensu suna cikin kwanciyar hankali. Wasu malamai suka ce to shi yasa ma Allah ta'ala ya ce wa in tusibhum sayyi'a, amma dangane da alhasana fa idza ja'atuhum alhasana, suka ce wa in din nan kamar tana nuna taraddudi, ma'ana idan har ya auku gare su, wannan ya nuna cewa ba koyaushe ne wato mummuna al'amari yake samun su ba, ba koyaushe ne Allah ta'ala yake jarraban su da fari da rashin lafiya ba, mafi yawan halayensu suna cikin kwanciyar hankali da jin daɗi. To amma duk da haka sai su yi wa Allah rashin adalci, su yi wa annabi Musa alaihi salam rashin adalci, idan su samu alkhairi su dangana ga annabi ga kansu cewa cancantar su ce ta sa aka yi musu wannan, idan kuma aka jarrabe su da fari da rashin lafiya da sauransu, sai su ce wannan saboda annabi Musa alaihi salam aka wato jarrabe su. Kamar da muka ambata, sun hada tsakanin jama'u baina adami shukri lillahi azza wa jalla wa zulmi Musa alaihi salam, ba su gode wa Allah ba, sannan kuma suka zalunci annabi Musa alaihi salam. Duk wannan yana nuna cewa wato butulcinsu ya kai inda ya kai, kafircinsu ya kai wato inda ya kai. Ya tayyaru bi Musa, su canfi da annabi Musa, wa man ma'ahu, da wanda suke tare da shi. Kuma wannan shi ne hali na kafirai a kowane zamani, wato sukan canfi annabawansu waɗanda suke wato zo suka je musu da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya ambaci wannan a wasu gurare a cikin Alƙur'ani, ya ambaci wannan daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafirai na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma sun canfi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin abin da mutanen annabi Musa alaihi salam suka canfi annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala yake cewa wa in tusibkum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah kafirai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani kikkiawan abu ya same su suka samu wata ni'ima suka samu lafiya Allah ba su kwanciyar hankali suka samu arziki su ce wannan daga Allah yake wa in tusibhum sayyi'a idan ka jarrabe su da wani mummunan abu suka yi fari suka yi rashin lafiya suka yi asara suka yi mutuwa sai su yaqulu hadhihi min indik wannan daga gare ka kai ka jawo mana wannan ya kai annabi Muhammad to sai Allah ta'ala ya fada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mayar da matani kul kullun min indillah kace da su da dadin da ba dadin da farin da ruwa saman da jin dadin da rashin jin dadin dukka daga Allah suke ni ba abin da zan yi muku sai abin da Allah ta'ala ya kaddara hadanan Allah ta'ala ya ambaci a cikin suratul yasin wato mabiyan annabawa suka fada wa annabawa su qalu inna tatayyarna bikum mu ba mun canfi da ku abubuwan da muke shiga na matsaloli na rayuwa da sauransu duk fa wannan ku ne kuka jawo muna shukumi shukumci da ku to wannan hali ne wato wadanda suke hali ne na wadanda suke ba musulmi ba ba sa dangana wato al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna dangana al'amura zuwa ga makhluki wannan Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma shirka ne sun taba haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala wato ya mai musu da martani ala ku saurara ku ji ala wannan harfu istiftahin ne ana kawo domin bude zance domin a nuna mutane abin da zai biyo baya zance ne yana da wato muhimmanci ta'iruhum inda Allah tsuntsunsu na gurin Allah ma'ana canfin da suke yi na mummuna na abubuwa da suke samunsu inda Allah suna zuwa ne da gurin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ne ke kaddara wannan abin da yake samunsu na fari na rashin zama lafiya na rashin arziki wannan da gurin Allah subhanahu wa ta'ala yake ba annabi Musa alaihi salam shi ya jawo musu wannan ba walakin aktharuhum la ya'lamun amma sai dai mafi yawan su ba su san da cewa abin da yake faruwa nan abubuwan da suke faruwa na farin ciki ko bakin ciki ko ni'ima ko rashin ni'ima ko walwala ko rashin zama lafiya to duk wannan suna zuwa ne da gurin Allah mafi yawan su ba su san da haka ba Allah ta'ala ya ce walakin aktharuhum la ya'lamun wannan na nuna cewa kadan daga cikin su sun san da wannan amma kadan da suka sani ma ba sa aiki da abin da suka sani suna biyewa mafi yawa wannan da ba su sani ba su kaucewa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wato gaba a ɗayansu walakin na aksaruhun la ya'lamun Allah ta'ala ya ce ala innama ta'iruhum canfinsu Allah ta'ala ya amfani da canfi a nan la'akari da abin da su suka yi imani da shi amma ainihin abin da yake zuwa da wurin Allah abin da Allah ya kaddara ba canfi ba canfi bane amma su a ganinsu abin da yake samu su nan mummuna na rashin lafiya canfi ne to shasa Allah ta'ala ya yi amfani da lafazin ta'iruhum canfinsu kamar yadda su suka ɗauka amma a nan abin nufi da ta'iruhum inda Allah ma'ana abubuwan da suke faruwa waɗanda suke na jarrabawa na rashin lafiya na rashin arziki da sauransu abubuwa ne da Allah ta'ala yake kaddara su babu hannu annabi Musa alaihi salam din da sun sani wannan ayar tana nuna mana wato canfi aqida ce da daddiya cikin al'ummar da suka gabata ba abu ne aka fara yau ba tun da can Allah ba da labarin cewa mutane suna canfi kamar da jiya muka fara bayani amma mun karasa ba ta'iruhum ma'ana da kuma ya tayyaru duk an dago daga tayyib daga ta'ir asalin abin shi ne a larabawa a jahiliya suna da aqidar canfi asali ma idan mutum zai tafiya idan ya fita bayan gari ko yana so ya wani aiki yana so ya fara wani aiki kafin ya gabato akan wannan aikin da yake so ya yi sai ya je ya tada da tsuntsu idan tsuntsun nan ya yi dama sai ya ɗauki wannan abin da ya sa gaba akwai alkhairi a ciki in ma kasuwanci ne in ma tafiya ce sai ya yi idan ya tada da tsuntsun idan ya yi hagu to zai sai wannan abu babu alkhairi sai ya daina wannan abu to shi ne ake kiran canfi babbai shi ne asalin daga nan kuma sai aka zo ana amfani da at-tiyara dangane da duk wani camfin da za a yi ko da bai amfani da tsuntsu ba. Idan mutum ya camfi mutum, tiyara ake cewa. Idan mutum ya camfi gari, tiyara ake cewa. Idan mutum ya camfi wata sana'a, tiyara ake cewa. Idan mutum ya camfi mace, tiyara ake cewa. Amma saboda me? Saboda asalin ana camfi ne da tsuntsu, daga baya kuma duk wani camfin da za a yi ana kiransa tiyara. Kamar da Allah ta'ala ya nuna a nan, babu camfi, duk abin da yake faruwa da wurin Allah ne, alkhairi da sharri duk daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala suke faruwa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar a cikin hadisai da dama, manzon Allah wato yayi gargadi akan wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu, wanda ya canfi wani abu ko aka yi masa canfi ya yadda, wannan baya daga cikin mu, baya daga cikin mu, mu al'umma musulmi. Domin me ya wannan al'amarin ya taba imaninsa? Idan ya ga tsuntsu misali ya yi dama, akwai alkhairi, kun ga anan ya dangana alkhairi ya ga tsuntsu. Idan mutum ya canfi wata rana kamar ranar Alhamis misali, ba zai yi wanka ba. Idan ya yi wanka ranar Alhamis, wani sharri zai same shi, kun ga anan ya dangana sharri ne zuwa ga ranar Alhamis ba ga Allah ba. Ko ya canfi mutanen wani gari, mutanen gari kaza idan ka haji da su a kasuwa, to ba za ka samu alkhairi a wannan kasuwan ba. Kaga ya canfi mutane ne, ya dangana sharri ne zuwa ga wani ba ga Allah ba, saboda akwai shiga haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Ko idan ka aure mace iri kaza, to ba za ta yi arziki ba. Idan ka aure mace iri kaza, za ta yi arziki. To da wani dangana al'amari ne ga wani Allah, to babu wanda ya isa ya bada alkhairi, babu wanda ya isa ya hana wani sharri, sai Allah madaukakin sarki shi yake yin wannan. Saboda shiga haƙƙin Allah ya zamanto wato shirka, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya canfi baya daga cikin mu. Dan me din ya rasa imani, ya imaninsa ya samu matsala. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa man raddathu tiyaratu faqad ashraka, duk mutumin da yake ya canfi wani abu kuma ya yi aiki da canfin. Misali mutum yana ya canfi wani gari ko wasu mutane, sai ya fita zai tashi wani guri ko kasuwa, sai ya ga wani sai ya canfe shi, sai ya koma, tunda na ga wani wannan kasuwanci da zan je gare shi babu alkhairi, sai ya koma. Ya canfi wani abu kuma ya yi aiki da canfin, to sai manzon Allah ya ce faqad ashraka, mutumin nan ya shirka. Dan me? Dan ya dangana sharri ga wani makhluki ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. To sai sahabban manzon Allah suka tambayi manzon Allah, wama kafaratu zalika ya rasulullah? To idan mutum ya canfi, ya yi aiki da canfin, ya kafarasa, me ya kamata ya yi? Sai manzon Allah ce ya kulu ya ce allahumma la tayra illa tayruk, ya Allah babu abin da zai auku sai abin da kai ka kaddara, ko na alkhairi ne ko na sharri ne. Wala khaira illa khairuk, babu wani alkhairi sai wanda kai ka kaddara ya Allah. Wala ilaha ghairuk, babu wani abin bauta sai kai ya Allah. Idan mutum ya faɗi wannan, sai ya zubi masa kafara, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko abinda manzon Allah ya karantar a wannan hadisi, karantar da tauhidi ne. Dama matsalan canfi shi ne yana taba tauhidi, ka dangana sharri ga wani abu, ka dangana alkhairi ga wani abu, ka yi laifi, ka shiga haƙƙin Allah. To abinda ya wajaba a kanka shi ne ka koma ka tabbatar da kalifatar Allah, ka tabbatar da tauhidin Allah, ka dangana al'amura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wannan sai ya zamanto kafara ga mutum. Ko manzon Allah wannan hadisi ya nuna cewa kusan kowa yana canfi, sai dai wani ya bayyana, wani ba zai bayyana ba. Kamar da manzon Allah yake cewa wato at-tiyaru shirkun, canfi shirka ce, shirka ne. Wa ma minna, babu wani daga cikin mutane, daga cikin musulmi, illa face yana canfi, walakin Allah yuzhibuhu bitawakkuli, sai da Allah madaukakin sarki yana kawar da canfin mu'mini da tawakkuli. Ta yiwu kana tafiya wani abu ya faru gare ka, farkon tunanin sai faɗo maka ta yiwu don ka zani, ta yiwu don kai ka zani, to amma kana da tawakkuli ga Allah, kana da imani nan take sai ka kawar da wannan tunani, ka ce ai wallahi Allah ne ya kaddara mu, wannan alherin Allah ne ya bani, wannan sharrin Allah ne ya bani. Amma wannan yana da raunin imani, raunin tauhidi, in wani abu ya same shi ka wannan abun fa saboda na ga wani ne ga alheri, wannan abu saboda mun gamu da malam wane ne, wannan albarka malam wane ne, kaga anan sai ya tsaya ya tabbata akan canfin. A takaice wadannan hadisai suna nuna mana canfi haramun ne bai halatta musulmi ya canfi ba. Alhamdulillah yanzu canfi yana raguwa cikin mutane saboda fadartarwa da karantarwa da ake yi. Amma har yanzu kaje kauyuka ana samun wannan, akwai ranar da ba sa wanka, akwai ranar da ba sa yanke farce, akwai ranar da ba sa tafiya, akwai ranar da ba sa aure, akwai watan da ba sa aure, duk wani akwai. Ana ganin kai wanka ranar kaza akwai sharri da zai same ka, in ka yanke farce ranar kaza akwai sharri da zai same ka, in kai aure wata kaza akwai sharri da zai same ka, in kai tafiya ranar kaza akwai sharri da zai same ka. Kuma ko akwai ranar kun da suna ganin idan an yi wani abu akwai alheri a ciki. To duk wannan nau'in na canfi bai halatta musulmi ya yi ba, jisun da an ba nassi ne zo ce da kai, nassi na alkur'ani ko nassi hadisin manzon Allah wanda ya inganta ya ce da kai ranar kaza ba za a yi kaza ba. To ba haka ba, duk ranaku watanni halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala, bai halatta bai kamata musulmi ya haramta wa kansa wani abu ya yi canfi wata rana ko wani lokaci ko wani wata ba, ko ya canfi wani mutum ko wani gari ba. Idan mutum ya yi wannan, wato ya yi samu matsala wajen imaninsa, sai ya yi sauri ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ku ga nan a kisar annabi Musa alayhi salam da kuma Fir'auna, irin yadda Fir'auna suka canfi annabi Musa alayhi salam, suke cewa idan wani sharri ya same su saboda annabi Musa alayhi salam ne. Duk wani kin gaskiya ne, kokarin bata masu gaskiya, duk masu kin gaskiya dama haka suke. Idan aka kure su ba su da hujja, shi ne abin da ya rage musu, shi ne su yi kokari su yi batanci ga waɗanda suka zo da gaskiya, domin su hana mutane su yarda da su. Duk wani sharri aliƙa musu a ce su suka jawo wannan. Kowa yana faruwa a cikin al'ummar musulmi. Sau da dama a wannan ƙasar malaman sunna sun fito suna da'awa, ana kiran mutane zuwa ga addinin Allah. A yi riko da addinin da Allah ya kawo, a yi riko da addinin da manzon Allah ya zo da shi, a yi riko da sunnar da manzon Allah ya karantar, kada a yi aiki da sabbin abubuwa. Domin duk abin da kake bukata na addini wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Kai abin da aka sa kan ma ka ce za ka yi har ka gama rayuwarka ba za ka iya ba. Ka dauki misali zikiri. Imam An-Nawawi cikin littafinsa Al-Azkar ya kawo zikiri daban-daban wajen dubu da wani abu, mujalladi ɗaya ne ko mujalladi biyu a wani bugun. To wannan zikirin kawai ka ce za ka kama za ka yi su ka gama rayuwarka ba za ka gama ba. To amma duk da haka shi ɗan ba zai bar mutum ba, sai ta hanyar wasu malamai za a kawo zikiri ba na manzon Allah ba. Za a ce sai ka yi kaza da safe, ka yi kaza da yamma. Idan an yi magana za a ce me laifinsa? To malaman sunna sun fito suna bayanin irin wannan al'amura, kai a riko da su, a riko da abin da manzon Allah ya karantar da sahabban manzon Allah da kuma wato magabata wato na kwarai. To cikin wannan ana da awar sunna, ana kiran mutane zuwa ga tauhidi. Allah ya jarrabe mu da wata masifa, sai a ce ai da ma su wani ne suka jawo, saboda ana zagin waliyai, saboda ana zagin masu istighfari, saboda ana zagin masu salatin manzon Allah. Kuma idan ka duba al'amari babu wai wali da aka zage shi. Iyaka abin da aka bada shi ne kada a dauki haƙƙin Allah a bai wani makhluki. Wannan shi ne addinin musulunci. Makhluki duk matsayin da zai kai, duk walittakarsa, duk imaninsa, bai isa a dauki haƙƙin Allah ba shi. Bai san gaibu ba, ba zai iya cutar ba, ba zai iya amfanar ba. Amma sai a dauka matsayin zagin waliyai. In za a yi istighfari, a yi salati, a irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, haka manzon Allah ya ce. Ba mafi ficiyar shari'a ita ce shari'ar manzon Allah. Babu abin da mutum zai kawo, babu wani malami, babu wani makhluki zai kawo wani abu da sunan addini ya zama wannan addinin ya bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga manzon Allah duk halittar da Allah ta'ala ya babu irinsa, annabawa babu irinsa, a mala'iku babu irinsa, duk halittar da Allah ta'ala ya yi. To saboda haka ga mai hankali, abinda manzon Allah ya karantar ya fi na kowane na addini. Indai kana son manzon Allah, in kana son alkhairi, sai ka riko na manzon Allah. Indai aljanna kake so, manzon Allah ne shi yace mana akwai aljanna, manzon Allah shi yace mana akwai wuta, manzon Allah shi yace ga yadda za ka shiga aljanna, manzon Allah shi yace ya nuna mana ga yadda za ka shiga wuta. Saboda haka idan ka saki na manzon Allah, ka riki na wani, to baka yi wa manzon Allah adalci ba, baka mutunta manzon Allah ba. to karin dadda wato sunnar manzon Allah ayi riko da tabarkin manzon Allah a kadaita Allah kada ayi shirka kar a shiga hakkin Allah to ana karantar da wannan idan wannan abu ya faru za ta ayi suwa ne su suka jawo wannan fitina saboda su Allah ya jarrabe mu saboda ne babu hujja da za a kawar da wancan da wannan da an ba sabon abu bane ba yau aka fara ba bisin da al'umma ko mutane aka fara musu gaskiya suka ki su yadda da gaskiyar kuma sai suka jifin masu gaskiyar da sharri kuma a dangana sharri zuwa gare su su suka jawo fitina su suka kawo kaza bayan da za a yi karantar da sunnar manzon Allah ya jawo fitina asali ma abin da Allah ta'ala ya nuna a cikin alqur'ani wa asila sunnar manzon Allah yin aikin aiki da umarnin manzon Allah shine zai kawo fitina fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wani yazo ce ma kai salati na manzon Allah kai zikri na manzon Allah kai kace ba za ka yi salati na manzon Allah ba ba za ka yi zikri na manzon Allah ba sai wata fitina ta taso aka jarrabi al'umma waye ya kamata ya zamanto sanadin wannan fitina a hankalci ga mu'min wanda yake ya ayi riko da manzon Allah ko ko wanda yake cewa kar ayi riko da manzon Allah abinda Allah ta'ala ya tabbatar a cikin alqur'ani mutane su hattara kada su saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna saba umarnin manzon Allah to wato wata fitina za ta same su ko wani azaba mai radadi zai same su to duk alkhairi yana tare da bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da kalitakar Allah subhanahu wataala duk wani sharri yana tare da wato kirkiran sabbin abubuwa a dangana ga addini kullum abinda da yawa jikin yan uwa wadanda Allah ya jarrabe su da kawo sabbin abubuwa a cikin addini suke cewa to me laifin sa in suna wani abu wani zikiri da wani salo kace da su wannan ya sawa sunnar manzon Allah za a ce me laifin sa to tambaya ita ce to tsarin da manzon Allah ya zo da shi shi kuma mai laifin sa da ba za a yi ba wannan shi tambayar da ya kamata a yi abinda manzon Allah ya zo da shi tsarin zikiri da ambaton Allah da ba za a yi ba an aje shi a gefe an dauko wani tsari daban na wani malami na manzon Allah mai laifin sa ka dole a wannan tambaya inda kuna gari tsabar tsarin da aka kawo babu laifi a yi to na manzon Allah da ba za a yi ba mai laifin sa sai a bada ansa ai babu wanda zai bar tsarin manzon Allah da ke wani tsari sai in yana jin a cikin zuciyarsa cewa wancan tsarin ya fi tsarin manzon Allah inda har ya yarda da cewa tsarin manzon Allah ya fi wancan ai ba yadda za a yi mutum ya bar wannan ya dauki wancan misali kamar dan kasuwa ne yana da jari misali naira 500 sai aka nuna masa kasuwanci wannan idan ka yi za ka samu wato riba wannan ma za ka samu riba sai ya duba ya ce ni wannan zan yi to don me ya sabi wannan nan ai din yana da gamsuwar cewa kila riban da za a samu a nan ya fi wancan ko ba ka bane shi yasa zai zabi wannan nan amma inda yana da yaƙini cewa wancan ya fi riba ai ba zai bar wancan ba to aka nuna masa hanyoyi guda biyu kowane idan za ka samu riba a ta hanyoyi ya fi son wannan ma'ana a zuciyarsa a yi tikanin sa yana ganin wannan ya fi alkhairi to haka ne aka ce ga tsarin manzon Allah ga tsarin wani malami kace a mu tsarin wannan malami za mu dauka idan an yi magana mai laifin sa to tambaya na manzon Allah mai laifin sa wannan ko da bakin ku kuna cewa na manzon Allah ya fi a ma'aika shi kun nuna cewa tsarin wani malami ya fi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah na shine ba mutumin da yake duk duniya ne idan baka imani da shi ba za ka samu tsirawa sai manzon Allah duk abin da za ka yi baka imani da manzon Allah ba ba kai ba tsira gurin Allah subhanahu wataala gobe kiyama kuma haka nan babu wani tsarin da idan baka bi ba za ka tsira sai tsarin manzon Allah duk wani malami akwai wanda ya dace akwai wanda ya kuskure babu wani malamin da za ka sa shi kadai a gaba 100 bisa 100 hanyarsa za ta kai ka gidan aljanna babu shi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullum muke cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ni shaida babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma mun shaida annabi muhammadu manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da sako sakon nan kuma mu aka kawo wa kuma dole mu aiki da wannan sako idan muke muna so mu samu tsira a gurin Allah gobe kiyama to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu zuwa ga riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Muna jaddadawa ƴan uwa, babu yadda za a yi riko da sunnar manzon Allah ya zama ta sanadiyar fitina, sai dai ya zama ta sanadiyar alkhairi. To Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta, kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. Allah ta'ala aya ta gaba yake cewa وقالوا مهما تأتنا به من آية وقالوا فرعون دمت أن ننسى ستة قبل سيوا مهما تأتنا به بأبن ذات ذومن دشي من آية إن آية لتسحرنا بها دومن كيمان سهري واتو سهري دئتا فما نحن لك بمؤمنين موبا باس إيمالي نغريك با آية تقبات سنتهم كأنبي موسى عليه السلام سيوا شر لك ساموسو wato rashin zaman lafiya da yake samun su, rashin arziki da yake samun su, sun dangana ga Annabi Musa alayhi salam, kuma da wannan sun yi zalunci. To bayan wannan suka zo suka fito fili suke cewa qalu suka ce mahma ta'tina bihi, mahma asalin mahma ma na kira ko mausula ce da kuma ma shartiya aka hada, ma guda biyu aka hada, sai kuma ya zamanto wajen karatu ba dadi, sai aka maida alifun na ma ta farko aka mai da ita ha'un ta zamanto mahma, ma'ana ayyu shay'i, duk abin da zaka zo da shi. Wannan kuma yana daga cikin alfazul umum a gurin malaman usulul fiqh, mahma ta'tina bihi, duk abin da zaka zo mana da shi min ayatin na aya, min wannan bayaniya ce sun kira aya saboda abin da Annabi Musa yake fada musu kin shine wannan aya ce daga Allah, aya ce daga Allah, aya alama wadda take tabbatar da cewa ni annabin Allah ne, aya wadda take tabbatar da cewa abin da nake fada musu gaskiya ne, nake fada muku gaskiya ne. Saboda haka suke cewa babu wata aya da zaka zo da shi, zaka zo da ita, duk wani abu nan mamaki zaka kawo mana ka nuna wannan aya ce daga Allah, to ba za ka tsara na biha domin kai mana tsafi da ita, ka kawar da idanu kai mana rufe ido. Ka wani izgilinci ne suke wa Nabi Musa alaihi salam, suka ci aya kuma za ka yi mana tsafi da shi, ba yadda za a yi tsafi da aya su hadu, aka ci aya wannan daga Allah take ba tsafi bane, to amma kai gana ganin ce aya ne, to amma a gurin muna gari mutsafi ne, suna wa Nabi Musa alaihi salam izgilinci, wato izgilinci duk wata aya babba ce karama ce a fili a boye za ka kawo domin ka nuna kai annabin Allah ne, ka tabbatar da gaskiyarka. Wanda mu muna ganin cewa litashara na biha za ka yi mana tsafi ne ko za ka yi mana rufe ido ne, to ka ji ya Musa fama nahnu laka bi mu'minina, mu ba masu imani ne gare ka, ba wani abu da zai samu imani da kai. To shine malamai suka ce, wato sun akkada sun karfafi suka ba da tabbacin cewa ba su imani ba ta fuskoki guda uku. Abu na farko wato jumla ismiya suka kawo, basu ce fa ma nuqni laka fa ma nahnu laka bi mu'mini, ma'ana za mu dawwama akan rashin imani da kai ba yadda za mu imani da kai. Sannan abu na biyu suka karfifi wannan wato sunan da ba'u fa ma nahnu laka bi mu'mini, babu yadda za a yi mu imani da kai. Sannan kuma suka gabatar da wato al-ma'mul fa ma nahnu laka, kai da Musa babu yadda za a yi mu imani da kai a kowane hali, da dadi da ba dadi, da kunci da rashin kunci, babu yadda za a yi mu imani da kai. Wannan ya kai kwarai kuwa ya kai karshe wajen kafirci da kuma rashin hankali, kamar da Allah ta'ala yake cewa wata ayar walaqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba, daga ne Fir'auna Allah ta'ala yake cewa da hakika mun nuna masa dukkanin ayoyin babban aya da karamar aya, kuma Allah ya nau'anta aya iri daban-daban kamar da aya wato aya ta gaba wanda za mu karanta yanzu. Allah ya ambaci irin ayoyi da Allah ta'ala ya jarrabe su wato da su, yace duk wata aya sai da muka nuna wa Fir'auna, muka nuna masa ya gani kuma abin ya fi karfin sa, amma duk da haka fa kazzaba wa aba, ya karyata ayoyin Allah, ya kiyaye imani da Annabi Musa, ya kiyaye karbi shari'ar da Annabi Musa alaihi salam ya zo da ita. To wannan duk idan kafirci ya ka inda ya kai, to to lalle ba za mutum ya imani musamman ma san fito suna wato bayyana wannan ba wata aya duk aya da zaka kawo to babu yadda za a yi mu imani da kai to Allah ya tsare Allah kiyaye na'am fa arsalna alaihim tufan
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
نعم الله تعالى يسي فأرسلنا عليهم الطوفان سيمك أيكو موسو روى الطوفان والجراد دفارا والقمل وارسلنا عليهم الطوفان سيمك ايقو مسو والطوفان والجراد دفارا والقمل فارسلنا عليهم الطوفان سيمك تورا مسو والطوفان والجراد دفارا والقمل دقرقتا والضفادع دقوادي والدم دكما جيني آيات مفصلات آيوي بيننو فاستكبروا سي سكا جرمان كي وكانوا سكا كسنتي قوما متاني مجرمي ما سليفي الله تعالى موتو يبامو لبان إذن كابر شد سكي سنشد عليه موسى عليه السلام sanda kuma suka zo suka ce ba wata aya da za ka kawo musu da za ta sa su yi imani don Allah ya tsaya da hujja kansu to shine Allah ta'ala ya fara tura musu azaba ya fara tura musu ayobi na wato nuna masa ikon su na nuna musu ikon sa Allah ta'ala sai yake cewa arsalna sai muka aiko musu alaihim gare su at-tufana ruwan tufana الطوفان شيني معنى مسكة المطر الشديد روان سما من يوى روان يكي زبا هر يا يوى يوان دا يكي ياكي هر ينا يكي ويوز إذا متن يازونا سي روى سي يمسى سكين روى بغي يسزونا با كما أن الله تعالى كتوا إذا روان دا يسوكوا النبي متعنى النبي نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألبسرة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ruwan sama ne mai yawa yake kwararowa Allah ta'ala ya saukarwa mutanen annabi Nuh to irin wannan Allah ta'ala ya saukarwa mutanen wato annabi Musa Fir'auna da mabiyansa fa arsalna muka aiko musu muka tura musu ta sanin su at-tufana ruwan tufana ruwan dake yana da yawan gaske yana halakar da mutane Allah ya tura musu wannan ba wannan kuma Allah ya tura musu wal jarada da fara Allah ya tura musu fara suna ci amfanin gonansu suka karar da suka cinye amfanin gonansu ya zama ta babu abin da za su ci sannan wal qummala Allah ta'ala ya jarrabe su da kurkwata wato wasu malamai suka ce kurkwata wasu malamai suka ce a ba kurkwata bane wasu kwari ne sun yi kama da kurkwata kurkwata ana kiransa al qamlu بالتخفيف باب شدة وسمع المسكة جاء أنا بس راشي والقمل دع القمل دع أبدين كوركوتا سمتزا جيشي قرنكم جيشي دب إلين كوتا كوركوتا سنة جيزنس والضفادع Allah ya rabe su da kwari idan mutun ya bude kunyen sa sai ga kwado a ciki a cike idan mutun shi ga dakin shi gurin kwanciyar shi da kwari sai cike gurin filin gida sun cike musu ko ina suna tare musu da hankali waddama da jini idan suka goye randan su jini za su sha ruwan ya zama to jini idan sun je teku ko kuma kogi sun dire ruwa ya zama su ga jini Allah ta'ala ya jarrabe su da wannan kuma malamai suka ce Allah ya jarrabe kittawa ne Fir'aun da mutanansa amma banu Isra'ila Allah ya kare su da wannan tufana da aka aiko Allah ya turo fara da Allah ya turo kwarkwata da Allah ya turo da kwadi da Allah ya jarrabe su da kuma jini duk wannan banu Isra'ila mutanen annabi Musa alaihi salam Allah ya tsira da su daga wannan har malamai suke cewa masu tafsiri mace daga cikin kibtawa ta zo gurin mace daga cikin banu Isra'ila ta nemi ta ba ta ruwa idan ta dai ruwa a kwanonta ta zuba wa kwanon wancan matar daga kibtawa lokacin da take diba ruwan ita yar banu Isra'ila ruwa ne a cikin kwanonta ruwa ne ta juya wa kwanon wancan ruwa ne amma tana gama juyawa sai ruwan ya koma ya zama ta jini Allah ta'ala ya jarrabe su da wannan Allah hana su sakat sallasa yadda za su yi sai Allah ta'ala yake cewa wato ayat a matsayinsu wannan jumla ce wannan hal ne ayat a halin da suke ayoyi ruwan tufana ruwa mai yawan da Allah ta'ala ya jura musu fara da karkwata da kwadi da jin duk wannan Allah ta'ala ya turo su ne a matsayin ayoyi ayoyi waɗanda suke tabbatar da cewa annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne Allah ne ta'ala ya turo shi kuma waɗannan ayoyi ne da suke nuna cewa Allah ta'ala ya yi musu fushi Allah ya kawo aya ya turo da manzo manzo ya kira su zuwa ga addinin Allah amma suka ƙi su imani to wannan Allah ta'ala alama ne cewa ya yi musu fushi to shi yasa Allah ta'ala ya turo musu waɗannan ayoyi mufassalat daki daki bayyanannu malamai sun yi fassara guda biyu anan mufassalat ma'ana daki daki bayyanannu duk wanda ya gan su waɗannan ayoyi ruwan tufana da fara da kurkwata da wato kwadi da jini duk mai hankali idan ya ga wannan ya san cewa wannan ba banza bane wannan ayat daga Allah subhanahu wataala wannan ya fi karfin dan adam yayi wannan mace ta diba ruwa ta baiwa wancan a gurin ta ruwa amma ruwan yana koma gurin wancan ya zama jini ruwan teku ruwan ku ji an diba jini randa an bude jini to ga wannan ba zai yi ba sai iko ne na Allah subhanahu wataala mai hankali zai gane cewa wannan aya ce daga Allah waɗannan abubuwa guda biyar da Allah ta'ala ya kawo a nan ayoyi ne daga Allah subhanahu wataala a fassara ta biyu malamai suka ce mufassalat ma'ana ararrabe ba lokaci guda ba ne Allah ta'ala ya turo musu abubuwan nan guda biyar sai da aka yi musu ruwan tufaru suka nuna cewa za su yi imani aka yaye musu suka kafirce aka tura musu fara suka nuna cewa za su yi imani aka yaye musu sai suka kafirce Allah ya jarrabe su da kwarkwata suka nuna cewa sun yi imani aka yaye musu suka kafirci Allah ya jarrabe su da kwadi suka nuna sun yi imani za su yi imani aya Allah ya yaye musu sannan da kuma suka saki kafircewa Allah ta'ala ya jarrabe su da jini to shine mufassalat ma'ana ararrabe a lokuta daban-daban wasu malamai suka ce lokacin da Allah ta'ala ya tura musu at-tufan ruwan har kuma zai nitse su sai suka nuna za su imani Allah ya tafi da ruwan saboda yawan ruwa da aka yi sai Allah ya musu tsiro suka samu amfanin gona mai yawa suka samu ni'ima mai yawa suka ce ah ashe da mu wancan tuban da aka yi ba azaba ba ce da mu alheri ne gare mu suka kowa suna isgilanci to shine sai Allah ta'ala ya turo musu da aljarad fara suka cinye amfanin gona da suka samu da didi jarrabawa iri-iri lokaci daban-daban Allah ta'ala ya yi wa Fir'auna da mutanensa domin su koma su shiga taitayinsu su kama gaskiya da Allah ta'ala ya turo ya aiko ta hanyar annabi Musa alaihi salam to shi yasa Allah ta'ala wata aya yake cewa wa ma nurihi min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha ba za mu nuna musu wata aya ba sai da muka ga wata aya sai dai wanda ta fi wancan nan ayar da za ta biyo baya ta fi wanda ta wuce girma duk dai sai jira ikon Allah amma ba su yi wannan dan ba to shine Allah ta'ala yake cewa bayan mun tura musu wadannan abubuwa fastakbaru sai suka girman kai wa kanu suka kasance qauman mutane mujrimin mujrimai suka girman kai bayan sun ga wadannan abubuwa duka abubuwa ne wanda yafi karfin tunanin dan adam kamata ya mutum kamata ya yarda da kaskancin su sai yarda da cewa su bayin Allah ne subhanahu wataala su kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala su minta al'amuransu zuwa ga Allah amma mai yakon wannan suka girman kai suka ki gaskiya dama girman kai shine kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa batrul haqqi wa gamtun nas kin gaskiya gare ni mutane suka rena annabi Musa alaihi salam suka ki gaskiya da annabi Musa alaihi salam ya zo da ita wa kanu suka kasance qauman mutane mujrimin mujrimai masu aikata laifuffuka suka ci gaba da aikata laifuffuka suka kisi imani da annabi Musa alaihi salam to sai Allah ta'ala yake cewa walamma waqa alaihim rijzu da azaba ta afta musu qalu suka ce ya Musa ya kai Musa ud'u lana rabbaka ka roka mana ubangijinka bima ahida indaka da irin alƙawarin da ya maka la in kashafta anna rijza idan ka yaye mana wannan azaba da ake mana lanu'minanna laka wallahi mun rantsa za mu imani da kai wa lanursilanna maka bani isra'ila kuma mun rantsa da Allah za mu sakar maka bani isra'ila ka dauke su ka fitar da su daga garin misra Allah ta'ala yake cewa lamma waqa alaihim rijzu da azaba ta afta musu azaba da ake nufi anan shine abin da Allah ta'ala abubuwan da Allah ta'ala ya ambata su guda biyar ruwan tsufana da fara da kurkwata da kuma kwadi da kuma jini su Allah ta'ala yake nufi anan da wadannan abubuwa wannan nau'in na azaba dukkanin su da wadannan abubuwa suka faru gare su to suka ce ya Musa ya ga annabi Musa ud'u lana ka roka mana rabbaka ubangijinka tare anan mun kace rabbaka ubangijinka su ba ubangiji su bake har yanzu ne ma'ana ba su ba da kai ba har yanzu kafirci ne anan a cikin zukatansu rabbaka bima ahida indaka da alƙawarin da yi maka to shine malamai suka ce alƙawarin da Allah ta'ala ya yi wa annabi Musa alaihi salam shine wasu malamai suka ce ma'ana annabta da Allah ya bashi ma'ana ɗauki Allah da annabta da Allah ya baka kai tawassuli da annabta da Allah ya baka ka roka mana Allah wasu malamai suka ce bima ahida indaka ma'ana ilmi na sirri da Allah ya baka kai tawassuli da ilimin da Allah ya baka na sirri ka roka mana Allah wasu malamai suka ce ma'ana alƙawarin da Allah ya maka cewa idan mun yi imani zai yaye mana azaba to ka roki Allah kai tawassuli ka roki Allah da wannan kuma gijin ka roke shi yaye mana wannan bala'i la in kashafta anna rijza idan ta yaye mana wannan azaba da aka yi mana Allah ne yake yaye azaba ko annabi Musa Allah ne yake yaye azaba amma su a ganin su tunda annabi Musa nan annabin Allah ne idan addu'a yayi Allah ta'ala ya yaye kamar annabi Musa ne ya yaye la in kashafta anna rijza idan ta yaye mana wannan azaba da muke ciki ma'ana idan Allah ya yaye mana idan ka yi addu'a Allah ya yaye mana wannan azaba da muke ciki la nu'minanna laka mun rantsi za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'ila nus suka ce da nu'minanna laka za mu yi imani da kai anan ma ba su ce za mu yi imani da Allah ba to shi malamai suka ce fadin su anan la nu'minanna laka za mu yi imani da kai cewa kai annabi ne da Allah ya turo wa bani isra'ila kuma annabi ne wanda Allah ya baka sako ka kawo wa auna ya sakar maka bani isra'ila ya kyale su ka tafi da su ka bar garin misra kada ka galla za musu azaba amma ba wai cewa sun yi imani a matsayin cewa shi manzo ne da Allah ya turo zuwa gare su ba to ya zaka da nu'minanna laka za mu imani da kai imani wato kai annabi ne da aka turo wa bani isra'ila kuma ka zo da sakon cewa ka fada wa fir'auna ya sakar maka bani isra'ila ka dauka ka tafi mun yadda da wannan za mu yadda da wannan to sha zama suka ce wala nursilanna ma'aka bani isra'ila za mu sakar maka bani isra'ila wannan shine abin da annabi Musa alaihi salam ya nema da gurin fir'auna fa arsil ma'iya bani isra'ila lokacin da ya zo yace da shi manni manzo ne da gurin Allah kuma sakon nabi da faɗa maka shine bani isra'ila da ka rike su kana galla za musu azaba kana bautar da su ka sake su su kasance tare da ni mu fita garin in dauke su in bar garin Misra mu fita tare da su mu bar garin Misra to shine suka ce idan ka yaya mana wannan azaba da Allah ya turo mana na jini da sauransu to zamu imani da kai zamu da kai manzon Allah ne kuma zamu sakar maka bunun Isra'ila ka dauka ka dauke su tare da kai ka bar garin Misra sun da wannan ne lokacin da suka ga azabu yayi tsanani sun rasa ya za su abuwa guda biyar da Allah ta'ala ya ambata ana abuwa ne masu girman gaske ko abuwa ne masu cutarwa da dan adam to shine suka nemi a yaye musu wannan azaba annabi tun Allah annabi Musa alaihi salam ya roki Allah Allah ya yaye musu wannan azaba sai Allah ta'ala yake cewa falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighu falamma kashafna anhum ar-rijza da muka yaye musu azabar aka dauke jinin aka dauke gurgurta aka dauke kwali aka wato dauke musu tufan aka dauke musu fara ila ajalihum balighu zuwa ga wani dan lokaci da su za su riske shi ma'ana zuwa lokacin da za a halakar da su kenan to idahum yankuthuna sai ga su suna warware alƙawari da Allah ta'ala ya saurara musu aka yaye musu wannan mai kun su ko ba su imani sai kuma suka warware alƙawarin da suka yi cewa za su imani da annabi Musa alaihi salam za su sakar masa banu Isra'ila sai suka warware wannan alƙawarin to duk wannan yana nuna mana irin yadda wato kafircin su ya tabbata a cikin zukatan su su yi alƙawari su saba su yi alƙawari su saba to shine Allah ta'ala yake cewa da Allah ta'ala ya yaye musu wannan azaba da suke ciki ba su suka nema idan aka yaye musu za su yi imani aka yaye musu zuwa lokacin da Allah ta'ala ya daidai musu kafin ya halakar da su to kafin lokacin ma yayi kafin lokacin halakar da su yayi suka saba wannan alƙawari suka warware alƙawarin da suka yi to lokaci ya za mu tsaya a nan abin da muka faɗa zama dai Allah ba mu dalarsa gaba ɗaya akan abin da muka faɗa zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗayanmu Allah ya ba mu wato ilimin amfani Allah ya tsare mana imaninmu Allah ya ƙara mana tawakkali wannan annoba da muke ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye mana waɗanda suka kamu da wannan annoba Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya kare mu daga ruhuwarmu da shugabanninmu da malumanmu da iyayenmu da zuriyarmu اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك وأنت خير الحافظة وأنت أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك